بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بركة مدساكي كسانشي وأولنا في لنا ممي البركة في أن رايوة أبركوي wanda muke tattaunawa daga wancan sati akan al'amura da suka shafi Ramadan tunda yanzu abinda ake ciki kenan muna fatan Allah ya karbi azumin mu ya yafe mana kurakuran mu ya sa aljanna ce makomar mu ɗan uwana masu saurare na maza da mata na kusa da nesa shirin ne na zuwa muku ne daga wannan gidan radio mai albarka na Dala FM wanda in ba ku manta ba mun fara tattaunawa ne akan muhimmancin ciyarwa a watan Ramadan a satin da ya gabata yanda muka kawo aya da Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humud zalimun akan wannan aya muka tsaya da take zaburarwa akan ciyarwa har yanzu muna fada daga cikin mutanen da Allah ya datar da su ya rabautar da su a wannan wata mai albarka su ne mutanen da Allah ya cire musu ruwa a cikin zakatun su albishirinku masu ciyar da mutane dibino albishirinku masu sayan fiya wata suna rabawa bayin Allah albishirinku masu sayan bunan shinkafa suna rabawa mutane albishirinku masu toye kosai suna ba wa mabukata a masallatai da gidaje albishirinku masu dama koko da kunu suna ba wa mutane albishirinku wadanda kuka taimaka kuka tuna da ƴan uwa da suke cikin gidan kaso kurkuku suna zaune suna bukatar me za su yi bude baki da shi waɗannan bayin Allah da suke cikin gidan kurkuku ba dukansu ne mutanen banza ba wallahi akwai mutanen kirki da yawa cikin su so suna da tsananin buƙatar wa zai kai musu abin da za su bude baki albishirinku waɗanda kuka tuna da waɗannan bayin Allah albishirinku waɗanda kuka tuna da gidan gajiyayyu kuka kai musu albishirinku waɗanda kuka tuna da masallatan unguwanninku albishirinku waɗanda kuka tuna da ɗaliban da suke cikin jami'a bayin Allah ƴaƴan talakawa da suke zaune ba uwa ba uba sun zo neman ilimi albishirinku wanda kuka tuna da waɗanda suke cikin kwalejoji suna zaune a hostels suna buƙatar me za su ci me za su sha guzurin su ya yanke duk wanda Allah ya masa arziki ya tuna da waɗannan yake taimaka musu yake agaza musu to wallahi wannan sai dai ai mai farin ciki a taya shi godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji madaukakin sarki yana ba da labari a cikin alqur'ani cikin suratul baqara kwadaitarwa da zaburarwa dangane da muhimmancin wato ciyarwa dinnan Allah ubangiji yana cewa masalul ladina yunfiquna anwalahum fi sabilillah kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim alladina yunfiquna anwalahum fi sabilillah thumma la yujbiuna ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun Allah ce masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kaga misalin wadanda suke ciyar da duka dukiyarsu saboda Allah kokola sai Allah ce saboda Allah ba wai ka ciyar dan neman ayabe ka ba ba wai ka ciyar dan a baka girma ba ba wai ka ciyar dan a yada cewa kana ciyarwa ba kaman misalin kwaya ce guda daya kwayar dawa kwaya daya ko kwayar gero kwaya daya ko kwayar shinkafa kwaya daya wanda aka shuka ta amma ambatat sab'a sanabil ta fitar da wato sanabil sanabil jam'i ne na sumbula wato ina irin goyo din nan ko na masara ko kuma na dawa ko kuma na gero waya ɗaya kai ya fitar maka da guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace sumbula kowane wannan ainihin nono ko goyo guda ɗaya yana tattare da ƴaƴan gero ko ƴaƴan masara kwaya 100 ku lura masara daya idan ka shuka ta tai goyo daya a jikin masara kwaya ɗaya din nan sai ka samu ƴaƴa 100 a jikin ɗaya ko sama da haka ko ƙasa da haka fi kulli sumbulatin 100 habba to anan Allah ubangiji ya nuna mana mutum in ya ci yadda abu ɗaya to Allah ubangiji zai bashi lada kamar yadda in ka shuka gero ɗaya zaka samu gero 200 gero 300 to duk wanda ya shuka naira 100,000 to sai Allah ya bashi miliyan lada sama da haka kai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah shine ma yake ninninka wanda ya ga dama wallahu asiyun alim lalle Allah shine mai yalwar arziki mai yalwar falala mai yalwar baiwa alimun masani Allah ya sake cewa waɗanda suke ciyar da dukiyar su saboda Allah alladhina yunfiquna amwalan fi sabilillah hukula da farkon ayar masalul ladina yunfiquna amwalahum sayci mi fi sabilillah anan aya ta biyu sai sake cewa alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kenan lalle fa ana da buƙatar fi sabilillah nan ai don Allah duk wanda ya ciyar duk wanda ya taimaki wani ba don Allah ba duk wanda yake aiki ba don Allah ba yayi asara Allah kiyaye mu da aikin banza aikin da za a yi shi ba don Allah ba Allah ka kiyaye mu Allah ce to masu ciyarwa saboda Allah su ne waɗanda ba sa biyar da ciyarwar tasu da gori da kuma cutarwa shine summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan ba sa yin gori ba sa cutarwa mutum ya zo ya ciyar da kai ya maka gori gafara da Allah ba ni ne maka kaza ba kai yanzu wani abin da nake ma din sai ka zo kana mun kaza ko to zaka gani ba ni ne maka kaza ba mutum ya zo ya saka a gaban saboda ya maka wani abin alheri yana ta lissafa maka yana maka gori me yasa Allah ya hana gori saboda yin gori akwai kunyata wanda ake wa gorin akwai nuna kaskancin sa akwai nuna gajiyawa sa to kai da ka bayar kai ma Allah ne ya baka Allah bai maka gori ba to dan me dan ka ba dan uwanka kuma za ka yi masa gori wannan ba daidai bane kuskure ne shi yasa aka ce Allah baya son almannu shi Allah shine almannanu cikin sunan Allah akwai almannanu me almannanu wanda shi ya cancanta idan ya baka ya maka baiwa ya maka gori so ba a so dan mutun yayi wani abu ya masa gori kuma kai ya cutar da shi ya wulakantar da shi akwai wani ya zo zai ba wani taimako ya kira shi a gaban mutane mala wani zo mana ya zo sai ya zaro kuɗi a gaban jama'a ce ga wannan ka je ka rage talaucin da kake fama miskini talaka ban Allah ya dubu nayi godiya ce Allah jina godiya Allah saka alkhairi ya wulakanta shi ya bashi taimako irin wannan kyauta Allah baya son ta wanda zaka je ka ba wani ka tozarta shi ka bashi a boye mana ko kuma ka bashi a girmame mana ka dan kira shi gefe ka dan saka ya masa ka mika masa a mutunce to akwai wanda zai baka sai ya cuce ka wallahi ya baka ya zage ka daman zai baka ne dan ya zage ka ya wulakanta ka ya tozarta ka ya ce ai rayuwarka ma a hannunsa take to anan gurin abinda malamai suke fada duk wanda ka san idan ya baka abu zai wulakanta ka daga baya ko ya ma gori wallahi duk talaucin da kake fama ka bar mai kayan shi ka daure ba dadi amma ka daure in ya baka ka ce nagode Allah ya saka da alheri je ka ba wanda ya fi ni bukata ka danna masa shi ma ya ji dadin da dadi ko in ya kira ka zai baka kaga dan wulakanci ne sai ka ce masa wa ya ce ma ina da bukata kai shiru baka zage shi ba baka ci mutuncinsa ba me yasa kai masa wannan saboda ya daina wulakanta mutane in yazo ba su Allah ka raba mu da wulakanci da tozartuwa kuma ka cire mana kwadayin abin hannun mutane duk wanda yake da kwadayin abin hannun mutane to wallahi tallahi tozarta ta tabbata gare shi Allah ya tsare mu yan uwana to Allah ya bada labari masu ciyarwa na kwarai ba sa biyarwa da ciyarwan su da gori da cutarwa to suna da ladan su a wajen ubangijin su kuma babu tsoro a tattare da su babu su da bakin ciki a kiyama babu tsoro babu damuwa babu bakin ciki a ranar tashin alkiyama Allahu akbar a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ku ciyar daga tsarkaka, daga dadada cikin abinda kuka tsiwirwirta, kuka tara, kuka nema. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardi, kuma ku ciyar dangane da abinda muka fitar muku daga bayan ƙasa, tsirrai. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. كدين نفاتر الخبيث منه لا لا تيممونا مرك ومرد دائي باتتشي واند باش دا أمباني كو واند رقايا متو كو واند اكي ياي اسبع كو أبند اكي لا لا تيممونا كدين نفاتر أبند اكي الخبيث tunfiquna, ku ciyar a ku bada mai kyau, ku daina bada abinda ku kanku walastum bi akhidhi illa an taqmidu fihi, ba za ku karbe shi ba sai in kun rufe ido za ku karba, saboda bai da kyau. Ku sani cewa Allah fa shine mawadaci, hamidun kuma abun godewa. Allah ya sake cewa a ayat ta gaba, ash-shaytanu ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha, shedan fa shine yake muku wato alƙawalin talauci. Allahu akbar. Allah ya san dan adam, Allah ya san shedan, shedan shi kullun yake tsoratar da mu talauci. Wa ya'murukum bil fahsha, kuma shedan shi yake umartan ku da alfahsha, ya tsoma talauci, sannan kuma ya umarce ka da alfahsha barna. Amma shi kuma Allah a bangaren sa, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim, Allah yana muku alƙawalin gafara daga gare shi da falala daga gare shi. Lalle Allah shine mai yalwa kuma shine mai ilimi, tabaraka wa ta'ala. Wannan aya cikin suratul baqara take. A gurguje idan muka duba ayar, abinda take kwadaitar da mu ƴan uwana, muhimmancin da ciyarwa. Kar ku manta muna magana ne akan a ciyar a wannan wata na Ramadan, ba kuma shi kadai ba, bayan an gama a Ramadan din ma a ci gaba da ciyar da mabukata. Duk wanda ya ciyar da wani, wallahi Allah zai ciyar da shi. Shi sa bayan Allah na kwarai, idan sun ciyar sai su ya Ubangiji kamar yadda muka ciyar, mu ma ka ciyar da mu. Ku ciyar daga tayyibat, gabar farko, daga tsarkaka. Jama'a, duk wanda zai ciyar ya ciyar daga halal. Kar ka je ka sato kudin mutane kana ciyarwa. Rayi na gwamnati da ƴan sane a kasuwa da waɗanda suke haura gida da duk wanda suke bin hanyoyi daban-daban na yin sata, ku daina yin sata kuna ciyarwa. Kayo sata ka gina masallaci a banza, kai sata ka je ka sai abinci ka ba mutane a banza, kai sata ka biya wa mutane kuɗin kudirar Makka kamar yadda yake faruwa. Kaga yanzu mutum saboda ma'aikacin gwamnati ne, saboda yana da ofishi babba, ya saci kudin al'umma ya je ya biya wa mutane 100 kudirar Makka. Yanzu idan a aljihunsa ne kaya ya kasa a kasuwa ko noma ya yi, tsakani da Allah zai dauki kudin kudirar 100, 200, akwai wanda ya biya wa 250. To wannan masu dan kokari ne, ma barayi ne, suna sata amma suna taimaka wa mutane. To wannan masu dan dama-damawa kenan a gurin mutane. So Allah ya ce ku ciyar min tayyibat, dadada tsarkaka halal kenan. Kisa a wani hadisi manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, lalle Allah ta'ala mai tsarki ne, kuma shi din Allah baya karban komai in ba mai tsarki ba. Allah mai tsarki ne, kuma babu abin da yake karba in ba mai tsarki ba. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, Allah ya umarci mu'mini da abinda ya umarci manzanni. Menene abin da ya umarce su? Yace dukan ku ku ciyar daga zarkaka, dadada daga abin da muka ba ku. Halal ya jama'a, halal, halal. A daina zuwa ana diban haram ana ciyar da mutane. Wanda ke wani ana maganar halal ya ce ya ce kai gafara da Allah kuna damu mutane malami suna ta wani wa'azi yana cewa wani a ci halal a ci halal ya ce ina halal din take wallahi haka wani ya faɗa ya ce in za ku nemi kuɗi kawai wani ya ce wallahi ba haram ba ko wuta ce aka ba shi shi sai ya ci kuma in dai duk kuɗin da ya zo wajensa fa shi fa halal ne a wajensa haka wani ya faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ka raba mu da qasawatul qalbi ke kasar zuciya Allah ka raba mu da ita to Allah da ya ce ku ciyar daga tsarkaka dadada halal cikin abin da kuka mallaka kuka nema kuma ciyar wannan ba sai kudi kadai ba har abin da aka noma abin da Allah ya bayar a cikin kasa masara gero shinkafa dawa ibro alkama lemu ayaba da dukkan abin da Allah ya fitar dankali wake shinkafa duk sannan Allah ya nuna mana a cikin ayar abu na uku kada mu rinka ciyar da mummuna kamar yadda dabi'ar mu Allah ya sauke sai mutum ya samu mataccen abu lalatacce sai ce ya bayar da shi sadaka misali riga ya saka ta har ta shiga uku wai a lokacin wai zai ce zai ba wa Allah ta'ala mutum sai ya samu mataccen abu lalataccen abu sai ya bayar abinci ya lalace sai a dauko ba almajiri akwai wanda zai dauko rubabban abinci ya ba almajiri in banda ma Allah ya taimaka cikin almajiri ma na daban ne almajiran kasar nan duk ba sai sun mutu ba saboda lalataccen abinci da ake ba su mutum ya je tarar da abinci ya fara ribewa yana wari kawai sai mutum ya zo ya dauki ya dauka ya je ba almajiri saboda shi almajiri shi ne Allah ne ba sai an ba shi mai kyau ba wannan ba daidai ba ne ba duk abin da za ku ba da mai kyau ba a ce kada a ba da tsohuwar sutura ba amma dai a sa a ba wa mutane abin da za su samu mamora kana dan sawa kai ma kana dan jin dadinta bata gama mutuwa ba bata gama karewa ba to sai ka dauka sai ka bayar ba dan komai ba dan shi ma wanda ka ba wa din ya ci moriya to shine Allah ya ce wala tayammul khabitha minhu tunfiquna kada ku nemi ko ku nufaci wanda yake lalatacce daga ciki ku zo ku ciyar wanda ku kanku idan an ba ku ba za ku karba ba sai kun rimtsa idan ku saboda tsabar munin abun to wannan Allah tabaraka ta'ala ya hana wannan sannan kuma Allah ya nuna mana cewa fa shedan shine yake mana alƙawarin talauci kuma yana umartar mu da alfasha amma Allah shi yake mana alƙawari na gafara da falala kuma da gare shi ba wanda zai yi sha'awar a dauki mummunan abu a bashi ji dadi kowa yana so ne a bashi kyakkyawa to shi yasa Allah tabaraka ta'ala shi da yake ba mu kyakkyawa mu ma ya kamata mu ba mu bukatun mu kyakkyawa kuma anan nake so in ja hankalin mata masu almubazzaranci da abinci musamman a wannan wata mai alfarma watan Ramadan kaga mace ta zo ta dafa abincin da yafi karfin gidanta kuma saboda muguwar rowa bata iya ta ba wa makota ba bata iya ta ba almajirai ba yawanci mata suna almubazzaranci a watan Ramadan suna ninka abinci wannan kuma ba daidai bane in an ninka a bawa mabukata wannan yayi amma a ninka abinci kuma abu shi lalace wallahi maratu zaka rinka ganin ta a bola kaga kwano guda na shinkafa malam an cika shi ba a ba almajiri ba an zubar da shi da shi garin nan masha Allah ga almajirai nan kullun ana ta yawo da asuba karfe 3 zaka ji almajirai suna ta ihu suna nema a taimaka musu a agaza musu a ba su abin da za su ci a ba su abin da za su yi sahur amma wallahi wasu ba sa bayarwa zo ka rinka ganin taliya a bola kaga taliya malam lafiyayye taliya da rana ka ganta a bola kamar ka kare azumi ka gyare ta amma ina saboda yanayi na matan da muke tare da su tarbiyar ana da karancin tarbiya dangane da kula da hakkin mazaje akan abinci almubazzaranci da mai almubazzaranci da magi almubazzaranci da shinkafa almubazzaranci da dankali kaga an soye dankali ana zubarwa malam saboda me saboda ba san wahalar neman kuɗi ba, suna zaune a gida kurum. Ku yi hakuri iyayena mata, kar ku ce na bude muku wuta, na sauke muku inji. Amma gaskiya ne, wallahi a cikin ku akwai barnar da wasu suke yi, shi yasa ma Allah yake jarabar mu da talaucin da muke ciki. Mutum ya samu abu ya rinka wulakanta shi. Dama malamai suka ce duk wanda ya zubar da abinci ya wulakantar da abinci, insha Allah ta'ala shi ma abincin sa ya wulakanta shi, ya zubar da shi ƙasa, ya zo ya tsince shi a ƙar, yana ainihin wato jansa. Ana ba da labari cikin manya-manyan 'yan siyasa na wannan ƙasa, wata rana wasu mutane saboda adawa ta siyasa, akwai siyasar da suke alamar su masara ce, sai 'yan adawa suka ɗauki masara suka sata a ƙasa suna jan tagar. Wai ma'ana kinaya ne na cewa masara ta yi ƙasa. Masu bin masara sun kari, masu bin masara sun fasi. To sai wannan ɗan siyasa yake cewa wannan masarar da aka ja ta a ƙasa a Najeriya sai ta zo ta ja mutane a gar. kuma yanzu gashi nan abin da ake fama da shi kenan, masarar ce take ta jan mu. Da an ja ta a ƙasa, yanzu kuma tana nan tana jan mu. Sai dai Allah rangwanta mana. So jama'a, iyayenmu mata, ku daina almubazzaranci a watan Ramadana da abinci. Ku taimaki mabukata, ku miƙa wa maƙota, a tausasawa masu gida. Za ka ga a gidanka a watan da yake ba na Ramadana ba, wataƙila bai fika shagalan ɗaya na mai ba. Amma wallahi matan wannan zamani a Ramadana, insha Allah, idan suka samu wuri sai sun halakar maka da galan biyu ko galan uku, manja oba ziyada, man gyaɗa haka da sauransu. So ya kamata a kiyaye, a daina almubazzaranci, Allah baya so. So idan sun yi abincin ya lalace, shi ne ma masu ƙoƙarin suke ɗauka wasu ɗin su ba almajiri. To Allah ya hana a ba wani lalataccen abu. A wata ayar Allah ya ce, ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa inna Allah ya'lamuhu wa ma lizzalimin min ansar. Da abin da kuka ciyar ko kuka yi bakance, Allah fa ya sani. Kina wannan aya tana nuna mana duk abin da kake, Allah yana kallon ka kuma yana sane da shi. Shi yasa ya ce fa inna Allah ya'lamu. Lalle azzalimai ba su da mai taimaka musu. To kaga insha Allah, Allah ya taimake ka ciyar, Allah ya sani ka ciyar. So ranar tashin kiyama zai baka sakamako. Yace in kun bayyana sadaka ma da Allah da ita, in kuma kun boye kuka ba wa talakawa, malu shahid kenan. Huwa khairul lakum in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In kuka bayyana sadaka ba laifi yayi, kamar yadda muka yi bayani a wancan sati, a bayyana a bayar da ita don Allah ba don alfahari ko riya ba. Duk wanda ya aikin da ake yinsa don Allah yayi don mutane su ji, ko don mutane su sani, ko don su mutane su yaba masa, ya shiga uku, Allah ka raba mu da aikin banza. Idan kuma kuka boye kuka ba wa fuqara, ka duba da Allah ce wa tu'tuha al-fuqara, kuka ba wa fuqara. Al-fuqara jam'u faqir, mabukaci, marashi, wanda yake so a bashi, kuka basu, to wannan fa huwa khairul lakum. Don Allah mu lura da wannan ayar. Ka duba fa, kai ka dauka ka ba wani, amma ana cewa hakan shi fa alheri a gare ka. Ashe ka ciyar da wani din alherin gare ka ne, ba wai shi da ka ciyar ba, kai ka fi shi morewa. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla wabda'a biman ta'ul. Manzo Allah yake cewa hannun da yake sama shi yafi hannun ƙasa ba. Hannun sama shi yafi hannun ƙasa, ya jama'a. Ka fara da wanda kake daukan nauyi. To shine wabda biman ta'ul. To wannan shine fa alkhairi gare ku. Idan kun yi haka, ku ba mabukata. Kai ma fakirin ka rinka bayarwa. Dan akwai fakiran da zaka ga sun mai da kansu fakirai, amma wallahi ganiyai ne, mawadata ne. Kamar ya, to kaga fakiri ta hanyar bara ya mallaki abin hawa, yana da tasiri, ana juya masa ta bara, ta dalilin bara. Ko kaga mutum fakiri ne, amma yana nan yana bara, amma yana da gidaje na haya, yararraba ya bayar. To ai kai yanzu ka tashi daga layin fakirai, ka zama cikin ganiyai, sai ka je ka tsurrata abinda ka samu kai ma ka rinka ba wa mabukata da sauransu. To idan kun yi kun ciyar shi fa alheri gare ku, kuma Allah zai yafe muku zunubanku, shine kafirankum sayyi'atikum. Ma'ana sadaka kadai tana yafe zunubi. Mu fahimci wani abu guda, malami suka faɗa ko baka bude bakin ka ce astaghfirullah ba, idan kana bada sadaka to sadakar kankarar zunubin ka take. Ka Allah azurta mu da wannan. Wa yake so Allah ya yafe mai zunubin sa, wa ya tara laifi a wajen Ubangiji, je kai sadaka. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lalle Allah tabaraka ta'ala mai ba ku labari ne dangane da abinda kuke aikata. Haka Allah ya faɗa cikin suratul baqara, a wata ayar Allah yana cewa bayan Allah na kwarai yana yaban masu ciyarwa wanda ba sa wuce gona da iri, ba sa almubazzaranci a ciyarwa, ba sa kuma yin rowa. Walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Bayan Allah na kwarai sune waɗanda ba sa al-israf. Me al-israf? Shine wuce gona da iri a bayar din har ya zama almubazzaranci. Kawai mutumin da zai zo yana ba mutane kuɗi yana zubarwa hanya, ko kuma mutum ya zo yana ciyarwa har ana zubar da abinci, wannan ba daidai ba ne. A ba wa mutane daidai iya gwargwadonsu, idan ya musu yawa a kai ƙauyuka. Yanzu kamar misali a nan gurin nake son ja hankalin mutane waɗanda suke ciyar da mutane abincin da Ramadan, akwai wuraren da gaskiya suna cikin wadata. In an ba su masai ga ka ga kana raba mutane shinkafa da miya da nama, saboda tsabar sun samu wadata, ko ana kawo musu da yawa da yawa sai su tsince nama sai su zubar da shinkafa. Wannan yana faruwa da yawa a wurare da yawa a garin nan. To da wannan abincin da kuke rabawa, waɗanda kuke ba su suna tsince nama su zubar da sauran shinkafa ko taliya, to ku kai ƙauyuka mana, ku kai local government, ku sha mamaki. Ga masallatan juma'a nan, ana da masallatan juma'a a ƙauyukan nan, muna da local government sama da nawa, a rinka bi ana kaiwa. In ba wannan ba, ga gidajen kurkuku, gidajen kaso, wani ɗan kurkuku har ya zo ya tsinci nama ya cinye ya jefar da sauran shinkafa da miya. A'a, mutumin da yake cin gabza yake cin dawa da ko surfa ta ba a yi. Ku kai wa mabukata, ku daina, idan an kai wa mutane suna wulakanta abin, a daina ba su, a bari sai sun buƙaci wannan sai a ba su. Kuma halin ɗabi'ar mutanenmu kenan. Kaga yanzu ana cewa a ciyar a ciyar. To akwai mutanen da kuma an zo ciyarwa kuma wulakanta abin ma suke yi, wanda wannan ba daidai bane wallahi. A ba wa mutane abinci kawai su bi kwanukan su tsitsince nama su zubar da sauran, ko mutum ya dauka irin take away din nan da ake barwa, idan an bashi yana bude ya dauki naman kunu sai gullar da shi, a ya ajiye shi ma inda wani almajiri ko dabba za ta dauka ta ci. La, ba zai yi wannan ba, saboda bashi da tarbiya. So wannan ba daidai bane. Ku masu bayarwa, ku ji tsoron Allah wajen bayarwan, ku daina bayarwa ana ainihin wato almubazzaranci da shi. Ku daina kuma rowa, walam yaqturu rowa. Haga mutum yana da miliyoyin kuɗi amma wallahi tallahi baya iya bada komai, rowa. Ko mutum yana da ƴan kuɗaɗensa, yana ɗan harkokinsa, shi dai yana nan kullum ya zama parasite, permanent parasite, kullum a makale yake a jikin wani, shi so yake a bashi shi. Kamar yadda mun sha faɗa muna maimaitawa, duk wanda ya je Saudiya a watan Ramadana, Makka da Madina musamman, zai ga yadda masu kuɗinmu wato suke wulakanta kansu, suke tozartar da kansu, kuma suke ƙin yin koyi da sauran masu kuɗi na duniya ko na Saudiya ɗin. Ni na sani wallahi, a shekarar da muke karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina, Islamic University of Madina, akwai yara a masallacin haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yara ƙanana suna zuwa suna shimfiɗa irin sufura ɗin da ake ba mutane abinci. Wallahi yaran nan marayu ne, baban su talaka ne, miskini ne, ya saba yana ciyar da mutane duk watan Ramadana, ya kawo musu dibino da ruwa da dan madara ya raba musu a cikin haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaran nan saboda suna cikin talauci ba su shi, zuwa suke suna yin adashi suna asusu a tsawon shekara, dan abin da mutum ya samu riyal 10 riyal 20 ya jefa asusu ya aje, ana tarawa sai shekara ta kai daidai watan Ramadan su fitar da wannan kuɗi su je su rinka siyo kayan abun bude baki suna kawo haramin annabi dan su ciyar da alhazai su ciyar da mabukata kaga ba su da shi suna cikin ainihin wato talaucin amma suna ciyarwa wannan shine abin da Allah tabaraka taala yake so kuma manzo Allah yake fada wato mutumin da zai bayar shi kansa yana da bukata amma zai dauka ya ba wani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa to a lokacin da zaka gama su halin mu kaga mutum miliyoniya mala ya zo yana layi a Saudiya yana layi a bashi dibino yana layi a bashi madara yana layi a bashi shinkafa kaza kuma wanda yake bayar wannan a can Saudiya wallahi in za a kwatanta kudin sa bai kai kudin wannan alhajin namu na Najeriya ba mutane sun tara kudi a bankuna sun rufe sun sai kadarori sun boye sun sai motoci suna tafka tafkan shaguna da gidaje na alfahari amma kaga mutum a can fa Saudiya ma zai iya ciyarwa ya taimakawa alƙali alhazansa da yake tare da su a gida guda ko ƴan uwansa da suka yi tafiya amma wallahi mallan zaka ga mutum miliyoniya mallan yana miƙa hannu yana so a bashi sadakar shinkafa da kaza da magarba a haramun Makka ko na Madina kaga wannan ai bai ba mutuwar zuciya ne su dan bar talakawan ma su karba ma mabukata a can din bara su bari ba da su za a yi kokawa kuma mu a nan kun kashe mana masallatai kun kashe mana wuraren taimako ko ba ku bayar ba kun hade kudaden da ya kamata ku taimaka mutane ku ciyar da su kun tafi umra ayi ta alfahari na zuwa umra da Ramadan umra da yawa yawa in ka hada umrar da mutane suke tafiya a watan Ramadan nan wallahi 100 a cikin kashi 100 wallahi Allahu ta'ala a'lamu kashi 60 wasu daga cikin su kashin alfahari ne kurum kokar a ce mutum bana bai je ba hasa abinda ake idan an je Makka yindin haramin Makka sai a dauki waya an hadu abokane an hadu an je Darut Tauhid ko bin Daud cikin manyan manyan hotels na haramin Makka sai abokane sai su hadu sai a dauko waya sai a sa hands free idan an ga wani alhaji bai samu zuwa ba kasuwa ta kare ko kuma al'amura ba sa gudana shikenan sai a danna waya kyar sai a sa hands free wani ya haka ne ya gaji kana ina ne ce wallahi ina gida ce ashe ba na kam ka fada kwata sai a fashe da dariya haka ake to wai irin wannan ne mutane ba sa sukar a ce mutun ya kare bai samu zuwa ba abokanansa sun jeje shi bai je ba da wannan kunyar gwanda ibige-bigen da zai yi yayi kuru ya ci bashi kuma ya dauki kudin mutane a kasuwa an bashi kaya kayan al'umma ne kaya ne na masu kudi sun bashi isayar ibaso wani abu shi zai buga ya hau ya tafi umra me amfani irin wannan umra ta alfahari ba ta da amfani sannan kuma mutane su je suna billahi suna karban sabil kai wanda ya kamata a ce da ka taho kai ma a garin ku kana ba da sabil a masallacin gwar ku ina sha fada a karantuka da wazuka ina maimaita me yasa masu halin mu barasi koyi da alhazam ai barasi koyi da Laraba wannan na Madina da Makka ka duba masallacin manzo Allah a cikin kuriyar masallaci yana daukan sama da mutum miliyan 2 amma wallahi a azumi din nan a yanzu yau din nan idan ka je masallacin Annabi gaba daya masallacin nan ana shimfide shi ne da sufra ko ina ka tsallaka Laraba wannan kiran ka suke suna don Allah zo ka zauna ka sha ruwa a wurin zaman mu suna kiranka Allah suna roƙonka saboda Allah mu yanzu na akwai masallacin da zaka je wai a kira ka wai saboda Allah wai a ce wai ka zo kai bude baki yo ai sai ne a ce dan Allah matsa dan Allah karkata kura mutane yo ina abun yake kaga mutane subhanallah ana kokawa akan kunu roba ta kunu bokitin kunu al'ummar mu suna kokawa akan ta saboda talauci da bukata masu hali sun boye kudin su sun kisa taimakawa mutane al'umma suna layuwa a rayuwa cikin talauci da mutuwar zuciya kaga mutane mallan an kawo faranti na kosai mallan a masallaci an fasawawa an zubar da rabi a kasa kaga mota tana bi ana raba mutane abinci saboda tsabar rashin tarbiyar al'ummar mu da talauci da yayyawa mutane yawa da kuma ba a yin taimakon baya samuwa wallahi mota ce zata zo tana raba wa mutane abinci ba zai yi a shiga layi a bayar ba ai layi a bayar da kokawa sai dai ga mota tana tafiya ana jefa mutane abinci yanda ka san dabbobi ake mika mutane abinci ana jefa take away wannan ya cafke wannan rabi ya zube a kasa haka fa ake a garin nan wannan wace irin rayuwa ne dan Allah to me ya jawo mutane suke yin wannan rashi da a ce masu hali kowa yana yi ana hakuri a watan Ramadan din nan kowa ya ciro dan abin da Allah ya hore masa ya ciyar. Wa zai je layin abinci? Wa zai je kokawa dan za a ba shinkafa jollof? Wa zai je kokawa dan za a jefa mai fiya wata? Wa zai je kokawa akan kullin dibini? Wa zai je inda a ce ko ina ana yi, kowace unguwa ana yi, kowace unguwa masu kudinta za su iya daukan nauyin mutane su ciyar da su wallahi da Ramadan. To amma abin da ke faruwa shine waɗanda za su ciyar da kudin duk sun hada kudaden sun tafi umra. Wani ya tafi Dubai, daga nan zai wuce Ingila, daga nan zai wuce Canada, daga nan zai shiga China, daga nan zai shiga kaza. Wannan kudaden da ya tafi yawon duniyan da yawon shakatawan, da shi in ya kasa a cikin kashi 10 ya dauki kashi 2 ya bayar, wallahi ya isa ya ciyar da masallacin Juma'ar unguwarsu kullun a ciyar da mutane abinci. Amma ya late ba za su iya yi ba, saboda damun kudin yawanci gaskiya ba ta hanyar Allah aka same su ba. Kuma malamai suna faɗa kudin da ba ta hanyar Allah aka same su ba ba a iya aikin Allah da shi, ba a iya aikin Allah da shi. So jama'a, muna magana ne akan ciyarwa da muhimmancin taimakawa al'umma a cikin watan Ramadan. Ku yi hakuri, lokaci ne da ya kamata mu kausasa harshe, saboda a bayar din a samu rahama. Idan an yi maka wa'azi mai zafi, ka ji zafin wannan wa'azi ko ba haka bane, sai ka zuciya ka taimaka, kaga an tsiratar da kai daga bata, an tsiratar da kai daga halaka, to kaga an sama maka hanyar aljanna. Yafi ashe ka zo kana alfahari da kudinka a ɗebi yara ƙanana, kaga yaro ƙarami da bai mallaki hankalin kansa ba, kaga an zuba yara 15 an tafi da su umra, saboda tsabar akwai. Ya ɗebi ayansa 15 sun tafi umra, amma kuma ga talakawa nan sun fi mutum 15,000 a unguwarsa, ba su da abin da za su yi buɗe baki. Me amfani wannan umrar da za a ɗebi yara a kai su? Ku fahimce ni fa, ba cewa ne haramun ne yara su je umra ba, ba haka na faɗa ba. Amma abin da nake nufi, ana duba wato al-afdaliyya, priority, wanne ne yafi? Ko ba haka ba ne? Da ka je ka kashe naira 3 million, 4 million a ta dalilin umrarka, ka ɗauki matarka, ka ɗauki ɗannan matarka, ka ɗauki yara ƙananan da masu shekara 3 da wanda yake a goye da dadawa, wane ne kun hada kun tattara kun tafi? Amma a unguwarku kuma baka ciyar da su ba. Dan Allah, da wannan umra da zaka je da waɗannan yara, da ciyar da mutane ka ba su abinci, wanne yafi? Ka ciyar da su shi yafi. Umran nan fa gaba ɗaya a rayuwa fa sau ɗaya ce wajibi, kamar yadda aikin haji sau ɗaya yake wajibi. Amma yanzu mutane sun maida abin ya zama alfarma, ya zama abin azo a gani. So ya kamata mutane su kiyaye a taimakawa al'umma a ciyar da su. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi miratu samawati wal ardi la yasawi minkum man anfaqa min qabli al fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al husna wallahu bima ta'maluna khabir. Me yasa ba za ku ciyar saboda Allah ba? Ba ku sani ba cewa Allah madaukin sarki shine magaji na samai da ƙasai gaba daya? Ba daidai bane a cikin ku kusa bai wanda ya fara ciyarwa kafin fito Makka, yayi jihadi kafin fito Makka, manyan sahabbai kenan waɗannan sune a azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Darajar su sama take da wanda suka ciyar daga baya kuma suka yaki daga baya. Mu waɗin ƴan bayan ne kenan, wannan yana nuna darajar waɗancan sahabbai sama take da darajar mu. Anfaqna ba'du wa qatalna ba'du, masalan in qatalna din ma, mu da muka ciyar daga baya muka yaki dan tabbatar da addinin Allah, ba yanda za a yi darajar mu da matsayin mu ta kai ta sabba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna waɗannan mutane nesa suke darajar su, ba za a iya kwatanta ta da wani gama garin mutane namu na wannan zamani ba, ko na wancan ma. Sahabi ya riga ya nisa kasancewar sa abokin manzon Allah, ko wanda ya rayuwa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bashi matsayi, ya bashi daukakan da ba a isa a daga harshe a kansa ba, ballantana a soke shi ko a zage shi ko a yi wani ɓatanci a kansa. Allah ya ƙara sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama daukaka da daraja. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna, kowane ɗaya daga cikin sahabbai dan aljanna ne. Ku ja layi a ƙarƙashin wannan aya, ya ku jama'a, wannan aya a cikin alqur'ani da Allah ya ambace ta cikin suratul hadid, ita ce aya da take nuna cewar, tana daga cikin ayoyin da suke nuna cewa kowane sahabi, in dai sahabi ne, to dan aljanna ne. Shine wa kullan wa'adallahu alhusna, alhusna hiya aljanna, haka manzo Allah ya ce da yazo fassara wannan aya, ya ce alhusna hiya aljanna, alhusna hiya aljanna, husna din nan ita ce gidan aljanna. kowane sahabi dan aljanna to waye sahabi man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala alislam wanda ya gamu da manzon Allah an ce wanda ya gamu da shi ba wai sai wanda ya gan shi ba wanda suke fassara ma'anar sahabi cewa wai sai in kaga annabi da ido ha to su Abdullahi ibn Umm Maktum makafi da basu gan shi ba ya za a yi akwai sahabbai makafi sai a ce su ba sahabbai bane a man laqiya annabiyya wanda ya gamu ka san gamuwa a iya gamuwa koda ba a ga juna ba ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da shi sharadi baka zamantowa sahabi dole sai ka taba gamuwa da manzon Allah sannan abu na biyu kuma kai imani da manzon Allah dan akwai kafirai waɗanda sun gamu da manzon Allah sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai annabi ma ya aure yayan su ma amma lam yu'minu bihi basu imani da manzon Allah din ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda basu imani da shi ba ba za su zamanto sahabbai ba to bayan wannan ma bayan ka gamu da shi bayan ka yi imani da shi to kuma dole sai ka mutu akan musulunci shine wa mata alal islam da a ce mutun ya gamu da annabi ya kuma yi imani da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama amma lam yamut alal islam bal mata alal kufri wa shirki ya mutu akan kafirci ya mutu akan shirka la yusamma dhalika ar-rajulu sahabiyan wannan ba a ambatan sa a matsayin sahabi saboda me li'annahu mata alal kufr wa mata alal shirk alladhi mata alal kufri aw mata alal shirki falan yakuna sahabiyan bazai taba zamantowa sahabi ba matukar ya mutu akan kafirci so wannan hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya kara masa rahama yake cewa walau takhallalat riddatun ala al-asahi koda an samu rarratsawar ridda misalin ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ridda sannan kuma ya sake dawowa ko kuma ba annabi din ya ridda sannan kuma ya sake dawowa musulunci ala al-asahi a bisa zance da fi inganci na malamai wannan shi ma sunan sa sahabi ya jama'a duk wanda yake musulmi ne yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu akan musulunci sunan sahabi kuma wallahi dan aljanna ne ko me ya aikata ko me amma ku kula da tarifin aka ce yayi imani da annabi so yayi imani da annabi kaga anan an cire munafiki saboda munafiki imanin baka ne bai imani da annabi ba yayi imani ne a baka amma a zuciyarsa wato bai imani ba amanna bi afwahihim suke cewa walam tu'min qulubuhum haka Allah ya ce a baka dai sun yi imani amma walam tu'min qulubuhum zukatansu kuma ba su yi imani ba so kaga wanda imanin sa na baka ne amma kuma a ainihin wato zuciya bai imani ba so wannan la yusamma sahabiyan ba za a taba ce da shi sahabi ba mu kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske to amma waɗanda suke ta buga misali idan an zo ana cewa sahabi sahabi sai ga mutum ya dauko wani munafiki wanda yayi annabi munafirci ya cutar da musulunci sai a zo a kawo tarihin sai a ce ba waɗannan fa sune sahabban annabi saboda a bata ainihin sahabban annabi a zukatan waɗanda suke son sahabbai to jama'a ku ji da kyau duk munafiki ba sahabi bane kuma ba yanda za a yi sahabin annabi ya zama munafiki so dan wani ya zo ya kawo tarihin wani munafiki da ya cutar da addini ko ya cutar da manzon Allah ko ya faɗi maganganu marasa kyau akan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan la yusamma sahabiyan ba a ambatan sa a matsayin sahabi saboda me sahabi shine wanda ya imani da zuciya da baka munafiki kuma bai imani da ainihin wato zuciya ba ya imani ne da baka shi yasa Allah tabaraka wataala ce makareta ne innal munafiqina humul kadhibun lalle munafikai su ainihin wato makareta ne so mu fahimta a aqida ta kwarai duk musulmin kwarai ya yadda ya amince duk wani sahabi dan aljanna ne kuma aqida ne wajibi ne ka ji a ranka duk sahabi dan aljanna ne babu sahabin da ba dan aljanna bane dan me yasa ya samu wannan matsayi ana duba fuskar annabi ne ana duba alfarman manzon Allah ne saboda kasancewar sa ya rayu tare da manzon Allah ya kuma yi imani da manzon Allah ya taimaki addinin manzon Allah wannan shine qualifying din sa ya zama yana da matsayi na dan aljanna ba wai ana duba shakhsiyarsa ko ginin jikinsa ko wani makamancin wannan ba Allah ya kara wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daraja. A cikin wannan aya din Allah yake cewa jama'a wa zai ba wa Allah rance kyakkyawar rance? Allah inannin ka masa. Ya ku waɗanda ake kiran ku ciyar da watan Ramadana. Ba za ku ba wa Allah rance ba, Allah inannin ka muku. Man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Wane ne zai yi wa Ubangiji, zai ba wa Ubangiji rance kyakkyawar rance? Allah madaukin sarki ya ninninka masa iya ninninkawa. Ina mai bayarwa, ina wanda zai taimaka ya bayar? Allahu akbar. So ana kira ga masu hali da wanda suke da iko, ku ciyar da bayin Allah a watan Ramadana, ku ba su. Ibnul Qayyim Allah ya kara masa rahama yake cewa ma'anar wannan are shi hal yabzulu ko hal ahadun yabzulu hadha alqard alhasan, za a samu wani bawan Allah da zai bada wannan kyakkyawar rance ga Ubangiji? Allah Ubangiji yayi mai sakayya, fa yujaza alayhi adafan mudafa, Allah yayi masa sakayya ninki ba ninki? Ku kula da wani abu guda, duk inda Allah Ubangiji yayi magana akan abada rance a cikin Qur'ani sai yayi kayyade shi da ya zamanto kyakkyawa. Qardan hasanan, man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, sai a ce qardan hasan, kyakkyawan bashi. Ba wai wanda Allah ya ba da bashin wa Ubangiji dan jama'a su gani ba, dan alfahari ko dan riya ba, a'a. Shi yasa malami suke cewa wato wannan ya hada kyakkyawan bashi da za a ba Ubangiji, ya hada abubuwa guda uku. Duk wanda yake so ya ba da wani abu Ubangiji, Allah Ubangiji ya bashi lada din, to dole ya zamanto yana da waɗannan sifofi guda uku. Na farko, sifar farko a ciki, ya zamanto wato min tibi malihi, dukiyar da take ta halal ba dukiyar haram ba. Kada mutum ya bayar daga cikin kasantacciyar dukiya. Ku duba fa hatta Qurayshawa kafirai a lokacin da wato za a jaddada dakin Ka'aba, dakin Ka'aba ta taba rushewa, kuma dakin Ka'aba ruwa ya taba zuwa ya rushe ta, kuma dakin Ka'aba ta taba yin gobara, aka yi lokacin da ake neman taimako da za a zo a jaddada ginin dakin Ka'aba. Cikin sharadin da suka kafa a lokacin fubawarsu da musulunci, suka ce kada wani ya kawo mana wani taimako in ba daga cikin dukiyarsa ta halal ba. Ya jama'a, shi kaga ba buƙatar mutum ya je sato kuɗin al'umma, ka saci kuɗin gwamnati wai ka zo kana taimaka mutane, ka je ka nemi na halal ɗin, ka dauka cikin albashinka, dauka cikin business kasuwancinka, dauka cikin kuɗin nomanka, dauka cikin da kake kuɗin da kake jujjuyawa, kake international business, da wannan zaka dauka ka taimaka wa bayin Allah, ba wai kudin haram ba. To ɗaya kenan, ka bayar daga cikin tsarkakan dukiya ba nan haram ba. Sannan kuma abu na biyu, mutum an yukhrija min tibi nafsihi, wato mutum ya fitar wato ransa yana so, ba wai tilas akai mutum ba. Baya zamantowa qardan hasanan in tilas aka maka, ko kuma ba so kake ba, kai an takura ma ne. Kamar yadda wani bawan Allah, wai wani malami ya zo ya wa'azi, ya jawo ayoyi da hadisai, ya tsoratar da mutane akan ruwa, ya zaburar da mutane akan yin kyauta da taimakawa addini da ciyarwa. Wannan bawan Allah ya dauki dukiya ya bayar ya taimaka. Sai daga bayan an kwanaki, ya zo yana ba da labari wa abokanansa, ya ce ka amma malamin nan ya cuce ni wallahi. Ranar ya zo ya wa'azi mai shiga jiki, ya zo ya sa din na ba da dukiyata, na kuma ni yanzu na zo ina cikin wannan. Subhanallah, ka duba yace wai malami ya cuce shi saboda malami yayi wa'azi a ciyar. Wannan kaga ya zama ba dan Allah ya bayar ba, ya zo ya yi da nan sani ya zubar da ladansa. So ya kamata daga cikin sharadin ya zama qardan hasanan, to ya zamanto mutum yana so. Yawwa, kuma zuciyarka ya zamanto tana nan sabitatun inda bazlihi, yayin da kake bayarwa zuciyarka a tsaye take ta yadda, kana neman wato yardar Ubangiji. Sannan abu na uku, na ƙarshe, sharadin kafin ya zama qardan hasanan kyakkyawan bashi, shine kada mutum ya bari yau mutane gori. Waɗanda suke ba mutane abu suna yin gori, to gaskiya wannan Allah ba zai karɓa ba, kuma Allah bai yadda da shi ba, bai kuma amince da shi ba. Allah muke roƙo ya yafe mana, ya rangwanta mana, ya sa mu cika da imani, ya karɓi ayyukanmu. Ga shi dai ɗan uwa Malam Adam yana ta nuna mun lokaci yayi, anan ya kamata na ɗan dakata dai kuma du, saboda yanayi na shi lokacin. Insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu da ɗorawa dai. Har yanzu ku yi haƙuri, ba mu gama magana akan ciyarwan ba, don saboda ba mu mazo kan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke magana akan ainihin ciyarwan ba. Za mu zo kai insha Allah ta'ala. muna fatan Allah ya sa mana albarka ya bamu dacewa Allah ya saka da alkhairi ga wannan gidan radio da suka dauki nauyin yada wannan shiri a cikin al'umma wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.